الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله
يومنا يمتشين شابي وطن رمضان هجرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم دولا دا يهدو دا أربعين دا بكوي تيغا بدا كراتمنا تفسيري منا سورة النساء سورة تهدو منا كان آيات تسعين دا بيو
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما
الله سبحانه وتعالى كما يندي قبات أجيه cewar bai halatta ga mumini ya kashe dan uwansa mumini sai dai kisan da ya afku bisa kuskure al-imam ibn jarir at-tabari ya fitar a jami'ul bayan an ta'awil ayil qur'an haka al-imam ibn abi hatim shi ma ya fitar a tafsirul qur'an al-azim cewar wannan aya ta sauka ne a sababi na ainihin Ayyash ibn Abi Rabi'ah wanda ya kashe dan uwansa Al-Harith ibn Yazid saboda shi Al-Harith ibn Yazid duk da zaka ga a wasu nusakh ya zo da Al-Harith ibn Zaid wato ya kasance shi da Abu Jahal sun azabtar da shi Ayyash ibn Abi Rabi'ah mutukar azabtarwa to da haka yayin da ya gamu da shi sai ya dauka cewa yana nan a bisa kafircin da ya san shi da shi shi kuma alhali ya riga ya musulunta ya karbo addinin musulunci amma shi Ayyash bai ainihin sani ba sakamakon wannan sai ya kashe shi to shine wannan ayar sai ta sauka a dalilin shi Ayyash ibn Abi Rabi'ah to wannan bai inganta ba sannan haka al-Imam ibn جرير الطبري يا كار فتر وجامع البيان عن تأويل آية القرآن ce war wannan aya ta sauka ne a dalili na wato ainihin Abu Darda wato ainihin ya kashe wani musulmi cikin musulmai alhalin shi bai san ya riga ya musulunta ba ashe ya riga ya musulunta to dan haka sai suka hadu sai ya kashe shi shi ya kashe shi a matsayin cewa wato ainihin kafiri ne to shine sai Allah ya saukar da wannan aya shi ma wannan bai inganta ba to haka wasu daga cikin malamai irin su al-Mawardi al-Littafin su an-Nukat wal-Uyun irin su Ibn Athiya al-Muhadhar al-Wajiz suka ambaci cewa ta sauka ne a sababin wato al-Yaman shine Husayl kuma akan ce masa Hisl wato mahaifin Huzaifa ibn al-Yaman Hudhayfa ibn al-Yaman sunan mahaifinsa al-Yaman din shine Husayl bitasghir ko kace Hisl kamar yadda yake a taqribut tahdhib lil Hafiz ibn Hajar to suka ce ta sauka ne a dalilin kashe mahaifinsa da aka yi bacin musulmi ne ribibi na gwagwarmayar yaki sai ya bayu shi ma aka hada da shi to shine aya ta sauka a dalilin wannan to dukkan waɗannan sauba da ake ambata babu wanda ya inganta babu wanda ya tabbata a ciki don haka abin da yake daidai shine abin da al-Imam Abu Ja'far al-Tabari ya faɗa a Jami'ul Bayan an ta'awil ayatul Qur'an cewa abin da yake daidai kan wannan aya Allah ya saukar da ita ne kawai dan yayi bayanin hukunci hukuncin cewa bai halatta mumini ya kashe dan uwansa mumini haramun ne bai halatta sai dai idan an samu hakan ya faru kuma bisa kuskure ba bisa ganganci ba ba bisa zabinsa ba a kuskure hakan ya faru to ga hanyar da ake bi ake warwarewa to shine sai Allah ya biyo baya da bayani filla filla daki daki in kuma ba mumini bane a wani mutum ne wanda yana daga cikin mutanen da aka yarjejeniya da su na kafirai cewa babu yaki tsakani sai aka samu kuskure wanda daga cikin musulmai ya kashe musu wani mutum nasu to shi ma ga hanyar da za a bi a warware matsalar wannan kisa ne to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya domin bayanin hukunci ne ba wai saboda wani abu kaza ya faru ba saboda babu abin da ya tabbata shi ne Allah ya ce wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minan anan za mu ga ayat ta zo da yanayi na ba da labari yanayi na ba da labari cewar bai zanto ga mumini ba ya kashe mumini dan uwansa kaga wannan bisigatil khadari labari ne kenan kaga inda labarin ake nufi to da har abada bayan da za a samu wani mumini ya kashe dan uwansa mumini bisa kuskuren ma ba za a samu ba balle bisa ganganci tunda labari Allah ya bayar labarin Allah kuwa haka yake bai canjawa bai tashi an gane da kyau to kaga kenan Allah subhanahu wataala ya kawo ayar bisigatil khabari da wannan siga ta labari amma abin da yake nufi hali wato ainihin hani hanin da ya kai mutuka wajen hanawa bai halatta bai dacewa bai zama daidai haramun ne ga mumini ya kashe mai dan uwansa mumini to ayat ta zo da wannan siga domin nuna kaiwa mutuka wajen mai wajen girman wato ainihin kisan kai din ga mumini kamar inda Allah yake cewa وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغْلُ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ bai zanto ga annabi ba ya dauki dukiya ta al'umma a bisa hanyar sata kaga wannan labari ne amma me wato ainihin hani ne cewa bai yiwa haramun ne kamar inda Allah ce wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'si Allaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina bai zanto ga mumini namiji ba haka bai zanto ga mumini namiji ba bai zanto ga mumina mace ba idza qada Allahu wa rasuluhu idan Allah yayi hukunci manzon sa yayi hukunci ya zamana suna da wani abu na zabi a hani ne ma'ana kada hakan ya zanto kamar inda yace ma kana lin nabiyyi walladina amanu an yastaghfiru lil mushrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim an gane da kyau da inda yace wa ma kana lakum an tu'udhu rasulallahi wala an tankihu azwajahu min ba'dihi abada ba'ana haramun ne ku cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to amma sai yazo da wannan siga ta labari ta yanda inda labarin ake nufi to da hakan ba zai taɓa faruwa ba kamar inda Allah ya ce ma kana lakum an tumbitu shajaraha kaga wannan labari ne dan haka bayan da za a yi hakan ya faru a samu cewa ka iya tsirar da shuka kai da kanka haka kawai ba zai yi ba saboda labari ne to amma anan Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo shi da wannan sigar ta labari domin nuna cewa a tsari na mumini wanda yi imani na gaske to abu ne wanda yake bai yiwa korarre gare shi a samu yayi me ya kashe mumini dan uwarsa saboda wannan imani ne an gane da kyau domin imani yana hukunta masa so wa dan uwansa mumini dukkanin me abinda yake na alkhairi da kuma kimasa dukkan abinda yake na sharri da dukkan abinda yake na me na cutarwa to yana daga cikin mafi girman cutarwa ko shine me kisan kai to da haka abu ne korarre ga mai imani ya kashe mai imani dan uwansa saboda abinda imani yake hukunta masa shine ya so shi ya kaunace shi kamar yadda yazo min hadisi Anas bin Malik radiyallahu an fi sahih al-Bukhari wa fi sahih Muslim cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi dayan ku ba zai zama mai imani ba wato al-imanul mutlaq imani wanda yake na gaske wanda ya amsa sunan imani har sai ya so wa dan uwansa abin da yake so wa kansa ya zo a kitabus sunan lil imam an-nasa'i cewa min al-khairi abin da yake so wa kansa na al-khairi bi ziyadati min al-khairi dukkan abin da yake so wa kansa na al-khairi to sai ya so wa dan uwansa mumini kaga kuma haka dukkan abin da yake ki wa kansa na sharri shi ma sai ya yi sai ya ki wa dan uwansa mumini wannan sharri wannan shine abin da imani yake hukuntawa to da haka sai Allah ya kawo ayar a wannan siga ta labari wanda ta kunshi me korewa domin nuna cewa mutukar muminin ne to lalle abu ne wanda yake korarre gare shi a ce ya kashe dan uwansa mumini saboda kashe mumini ba sifa bace ta shi mumini sifa ce ta wa ta kafiri kafiri shi akasari yake kashe mumini ba wai mumini ne yake kashe me mumini ba kamar yadda ya tabbata min hadisi Abdullah bin Mas'ud radiyallahu an hadisin da yazo fi sahih al-Bukhari wa fi sahih Muslim wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufr wato zagin musulmi haka kawai bisa zalunci wannan fasikanci ne wa qitaluhu kufr ya kassa kuma dan kokarin kashe shi wannan kuma kafirci ne sai manzo Allah ce kafirci ne saboda abinda aka sani kafirai su suke yakar me musulmi su suke yakar me mumini shi yasa yace kafirci ne amma ba yana nufin cewa dan an samu yaki tsakanin muminai shikenan sun zama kafirai ma'ana kafirci da zai fidda su daga musulunci ba, ba tare kuma da sun halatta hakan ba. An gane da kyau? A'a, wata shubha suka samu da wani tawili ya ba yi kokarin neman wani haƙƙi, har hakan ya haifar da aka samu yaƙi. To wanda suna nan a matsayin su na masu imani, yaƙin da aka samu tsakanin su wannan bai fidda su daga masu imani, sai dai abin da aka yi na kuskure kuskure ne. Shi yasa da Allah cewa in ta'ifatani minal mu'minina qtatalu fa aslihu bainahuma, idan aka samu tawaga biyu daga cikin mu'mini suka yaƙi juna. Allah ce daga cikin mu'mini suka yaƙi juna, ashe inda yaƙar junan yana fidda su daga imani, da Allah bai ce minal mu'minina ba, daga cikin mu'mini. An gane da kyau? Kuma kamar inda Allah ce faman ufiya lahu min akhihi shay'un, saboda haka dukkan wanda aka yi masa yafiyar wani abu na daga jinin dan uwansa, ana nufin mai al-ukhuwatul imaniyya, al-ukhuwatul islamiyya, ana nufin dan uwansa na addini. Ashe inda kisan da ya ga dan uwansa yana fidda shi daga musulunci, da ba za a ce dan uwansa na addini ba, ba za a ce faman ufiya lahu min akhihi shay'un ba. Kuma kamar yadda ya tabbata fi sahih al-Bukhari wa fi sahih Muslim, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatilu wal maqtulu fi an-nar, idan muslimai guda biyu suka hadu da takuban su, wanda yayi kisan mai yin kisan kenan da wanda aka shi cin cancanci shiga wuta, to kaga a nan sai aka ce idan musulmai guda biyu suka haɗu da takuban su, ashe inda yaƙar junansu yana mai da su kafirai, da manzo Allah bai ce idzal taqal muslimani ba. An gane da kyau? To da haka a nan an ce wa qitaluhu kufrun, domin nuna cewa kashe mumini, kashe musulmi ba sifa ba ce ta mai imani, sifa ce ta mai ta kafiri. Kuma kamar yadda ya zo min hadisi Jarir bin Abdullah al-Bajali radiyallahu anhu, wanda ya zo fi sahih al-Bukhari wa fi sahih Muslim, inda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi yake cewa la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqaba ba'd, kada ku juya baya na kuna kafirai, shashin ku yana sarin wuyan shashi, ma'ana shashin ku yana kashe shashi. Kaga nan ma kuna kafirai, abin nufi saboda hakan sifa ce ta kafirai. Kafirai su suke yakin musulmai, suke yakin mu'minai, ba wai mumine ne suke yaƙar junansu ba. To wannan shi ya bayu sai Allah ya kawo ayar da wannan siga ne, wa ma kana li mu'minin an yaqtula mu'minan illa khata'a. To nan kuma da yace an yaqtula mu'minan, wato ainihin ya kashe mumini, mu'minan ya zo bin naqira, kuma fi siyaqin nafi, domin wa ma madin wannan ma ce nafiya, korewa take. To kuma ga mu'minan nakira fi siyaqin nafi tufidu al-umuma wa hiya ta'ummu, ma'ana kowani irin mu'mini kenan. An gane da kyau? Namiji ne, mace, yaro ne, babba ne, mai hankali ne ko mahaukaci ne, bawa ne ko ɗa ne, to wannan bai yiwuwa, haramun ne, saboda wannan imanin ya daidaita matsayinsu wajen me, wajen haramcin zubar da me, zubar da jininsu, wajen haramcin zubar da jini, tunda sun yi tarayya cikin imani duk matsayinsu ɗaya. Bawa da ɗa, yaro da babba, mace da namiji, mahaukaci da mai hankali, in dai sun shiga ƙarƙashin sunan imani, to matsayinsu ɗaya, bai halatta a zubar da jinin kowanne daga cikinsu. Kamar yadda ya tabbata min hadisi Ali bin Abi Talib radiyallahu an, kamar yadda yake a kitabu sunan lil'imam Abi Dawud, da kitabu sunan lil'imam Nasa'i, da al-Musnad lil'imam Ahmad bin Hanbal, da jama'a min al-muhaddithin, manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi yake cewa al-mu'minuna tatakafa'u dima'uhum wa yas'a bi dhimmatihim adnahum, wato su mu'minai jinanansu suna daidai wa daidai da juna, babu jinin wani wanda ya fi na wani, don wannan bawa ne yana mumini, to kai ɗa jininka bai fi nasa ba. dan wannan yaro ne mutukar yana mumuni kai da kake babba jininka bai fi nasa ba dan wannan mace ce kai da kake namiji to jininka bai fi nata ba duk matsayin su daya to shine abin da ya bayu Allah ce an yaqatula mu'minan wato haramun ne mumini ya kashe dan uwansa mumini sai Allah ce illa khata'a sai dai in ya kashe shi bisa kuskure to in ya kashe shi bisa kuskure to ga bayanin hukuncin ku ba sai dan to illa anan istithna ne munqati'un istithna'un ne munqati'un an gane kyau sai in ya kashe shi me bisa kuskure an samu wannan to shikenan kuma anan kuma ga hanyar da za a bi sai ya zanto wannan bai cikin wancan abin da ya gabata kenan an gane da kyau sai dai in ya kashe shi bisa kuskure ba bisa ganganci ba sai ya zanto al-istithna din anan munqati kamar inda Allah yake cewa wa qawlihim inna qatana al-masiha isa ibn maryama rasulullah wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahum wa innal ladina ikhtalafu fihi lafi shakkin min ma lahum bihi min ilmin illa ittiba'a adh-dhann wa ma qataluhu yaqina kaga illa ittiba'a adh-dhann illa ana istithnane munqati ay lakin saboda wannan bin zato din ai bai cikin ilimi eh bai cikin ilimi jahilci ne sun gina abin da bisa jahilci ba bisa ilimi ba dan haka ba su da ilimi tare da su zai iya zantowa kuma illa khata'an wanda a matsayin al-istithna ne wanda yake ainashin muttasil istithna'un ne muttasilun sai zama na kenan wato mumini bai halatta ya kashe mumini dan uwansa illa khata'an sai abin da yake na kuskure sai zama da kenan khata'an wato wannan yana matsayin sifa ne ga wani masdar wanda yake an shafe shi sai zanto sifatun ne li masdarin mahdhufin kenan ga masdarin da yake an shafe shi wanda ana samun wannan kuma dama an gane da kyau sai zanto ai wa ma kana li mu'minin an yaqatula mu'minan an yaqatula mu'minan illa qatlan khata'an kaga al-qatlu ay masdar ne qatala yaqtulu qatlan illa qatlan khata'an sai dai kisa wanda yake na kuskure kamar inda Allah ce an'imal sabigatin wa qaddir fis sad wa amalu saliha inni bima ta'maluna basir cewa an'imal sabigatin ai kaga sabigat sifa ne ai an'imal duru'an sabigat amma sai aka shafe duru'an din an ga da ke ba wato ka aiwatar musu ka tsara musu wato ababe na garkuwa da za su kare kansu daga makiyansu mayakansu wanda suke sabigatin masu rufe ko ina din su amma ya ga duru'an din sai ya zanto wanda shine mausuf din sai ya zanto an yi me an shafe shi da haka ani'imal sabigatin ay ani'imal duru'an sabigatin to nan ma qatalan khata'an to almuhim dai nuni akan cewa kisa wanda yake na kuskure to idan kisa ya abku na kuskure nan al-khata'u ana nufin kuskure wanda yake na kuskure ba kuskure na ganganci ba kuskure wanda yake kuskure ba da ganganci ba wanda ya zanto haka sai a ce masa me al-mukhti'u an gane ba wanda ya kuskure ba na ganganci ba amma wanda kuskuren kuma na ganganci ne da gangan da ganganci yayi to shi wannan al-khati'u ne saboda kuskuren nashi shi na ganganci ne to sai a ce masa me al-khati'u kamar inda Allah ce la ya'kuluhu illa al-khati'un kaga saboda su kuskuren nasu na ganganci ne ba kuskure bane na rashin sani to to nan cewa illa khata'an abin nufi kuskure wanda yake na kuskure me shi shine mai al-mukhti' daga akhata'a yukhti' fa huwa mukhti'un kuskure na kuskure kenan akhata'a yukhti' fa huwa khati'un kuskure na ganganci kenan to shi irin kisa wanda yake na kuskure tunda abu ne na kuskure to shi Allah ya yafe bai kama mutum da laifi a kansa kisan kuskure ne sai dai kawai nufin da yayi na abin da yayi imma ya kai ga yayi duka ne ga abin da yake a tsari bai yin kisa bulala ce dauka ko wata issan dace ya kai mutum duka ba da nufin kisa ba da nufin cewa da ke shi to kuma hakan sai ya zama sababi ya mutu to anan yana da laifin dukan da yi idan duka ne bisa zalunci saboda ai ya nufaci me yin dukan amma kisan bai nufata ba sai aka samu kuskure saboda a bisa tsari irin wannan abin bai yin kisa bai yin kisa shi yasa kamar yanda ya tabbata min hadisi Abdullah bin Amr a kitabu sunan lil imam Abi Dawud da kitabu sunan lil imam Ibn Majah kuma haka ya zo min hadisi Abdullah bin Umar shi ma a kitabu sunan cewa wanda aka kashe bisa kisa na kuskure shi ne kisa ta hanyar bulala ko ta hanyar wata isanda a tsari waɗannan ba sa yin kisa kaɗan shauɗa wa mutum kawai sai faɗi Allah kuma ya mai ya karɓi rayuwarsa to shi irin wannan kisan tunda kuskure ne Allah bai kama ka da laifi da haka sai zanto ma anan babu me babu batun wato ainihin cewa kai ma a kashe ka batun abin da ya shafi me al-qisas da Allah ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumul qisasu bil qatila al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha da inda yace wa katabna alaihim fiha anna an-nafsa bin-nafsi wal-'ayna bil-'ayni wal-anfa bil-anfi wal-udhna bil-udhni was-sinna bis-sinni wal-juruha qisas tunda bisa kuskure ne Allah yakan yi yafiya ga abin da yake an yi shi bisa kuskure to da haka sai ya zamana anan babu batun mai al-qisas sai dai batun mai al-kafara domin Allah yakan yafe kuskure kamar yanda yace rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana ya Allah ubangijinmu kada ka kama mu da laifi da muka yi in muka manta wajen yin laifin ko muka yi kuskure abinda muka yi na laifi bisa kuskure ko bisa mantuwa to kamar yanda ya tabbata daga Abdullah ibn Abbas kamar yanda yake fi sahihi Muslim Allah ce kadi fa'altu na aikata bazan kama ku da wannan laifin ba kuma kamar yanda yake min hadisi Abi Huraira aidan fi sahihi Muslim Allah ya ce na'am na amsa duk abinda kuka yi bisa kuskure bisa mantuwa bazan kama ku da me da laifin wannan abin ba shine ud'uhum li aba'ihim huwa aqsadu indallah fa illam ta'lamu aba'ahum fa ikhwanukum bid-dini wa mawalikum wa laysa alaykum jinahun fima akhata'tum bih walakin ma ta'ammadat qulubukum wa kana Allahu ghafurur rahima wa laysa alaykum junahun fima akhata'tum bih babu laifi akan ku cikin abin da kuka yi kuskure da marishi Allah ba zai kama ku da wannan laifin ba kuma kamar yanda yazo min hadisi Abdullah bin Abbas a kitabus sunan lil imam Ibn Majah haka yazo min hadisi Abi Dharr a kitabus sunan lil imam Ibn Majah amma dogara akan hadisu Ibn Abbas wanda isnadi sala ba asabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa inna Allah tajawaza an ummatil khata wan nisyana wa mastaqrihu alai lalle Allah yayi afuwa ga al'umma ta game da abin da ya tai bisa kuskure ko mantuwa ko aka tirsasa ta akai to Allah yayi me yayi afuwa akai wannan ana nufi dangane da abin da aka hana kai ba abin da aka umarce ka ba abin da aka hana kai sai ka yi mantuwa ka yi shi ko ka yi kuskure ka yi shi to wannan shine ake maganar mai yafiya. Amma abinda aka umarce ka aka ce kai sai ka manta ko kai kuskure baka yi ba, anan ba batun yafiya. Kuma ana neman ka, za a neme ka da kai me da karama shi da kai shi, an gane da kyau. Shi yasa hadisu Abi Huraira wanda yazo fi sahihi al-Bukhari wa fi sahihi Muslim, na wannan mutumin da yake bai iya kyautata sallah, an gane ba, ya zo ya yi sallah sai ya zo ya manzo Allah sallama, sai manzo Allah ce irji fa salli fa innaka lam tusalli, koma ka sake sallah domin kai baka yi sallah ba. Hasu uku kaga manzo Allah bai ce a'a ai shikenan ba, tunda me, tunda bisa kuskure ne. To ai neman sa ake yana, ba hana shi akai ba, an neme shi da yi sallar yanda take. To kuma sai bai kawata yanda take ba, to nan kuma sai a neme shi ya abin nan, kamar yanda yake kuma fi sahih al-Bukhari wa fi sahih Muslim. Nan ma manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yake cewa dukkan wanda bacci ya dauke shi game da sallah ko ya manta ta, to lalle ya sallace ta lokacin da ya farka ko lokacin da ya tuna ta. Kaga ba a ce saboda ya manta ba kuma shikenan, an gane da kyau, ko saboda yayi kuskure yayi bacci shikenan, a'a zai bada ita kuma wannan shine lokacin ta. To wannan shine bambanci tsakanin abinda aka hana ka al-manhiyat da kuma al-ma'murat, abinda aka umarce ka aka ce kai sai ya zanto baka yi shi bisa daidai ba, da kuma abinda aka ainihin hana ka aka ce kar kai sai kai bisa kuskure ko bisa mantuwa. To shine illa khata'an, wato ainihin ya kashe kisa bisa kuskure. To sai Allah ya biyo bada cewa wa man qatala mu'minan khata'an, kuma dukkan wanda ya kashe mumini bisa kuskure ba bisa ganganci ba, bai nufaci kisan ba, a'a kuskure kawai ya afku sai ya kashe shi, to fa tahriru raqabatin mu'mina, to nan abin da yake wajaba a kansa shine ya enta wuya mai imani a mataki na farko a matsayin al-kafara kenan tsakaninsa da mahaliccinsa Allah subhanahu wa ta'ala. To nan za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya bayyana cewar wanda aka samu ya yi kisan bisa kuskure ba bisa ganganci ba, to abinda yake kansa shine ya yanta wuya na baiwa mai imani, wannan shi zai zama a matsayin kafarar abinda ya yi tsakaninsa da wa da Allah subhanahu wa ta'ala, don nuna matsayin girman zubar da jini ko da bisa kuskure ne. To amma anan za mu ga Usama ibn Zaid radiyallahu anhu, kamar yanda yake fi sahihi al-Bukhari wa fi sahihi Muslim, ya kashe wani mutum daga cikin kafirai bayan ya faɗi kalimatu shahada, bayan ya ce la ilaha illallah, karshe ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. A ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce, shin yanzu za ka kashe shi bayan ya ce la ilaha illallah? Ya ce ai ya faɗa ne don ya kare kansa, don ya tsare kansa. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, shin ka tsaga zuciyarsa, ka tsaga zuciyarsa ka ga cewa ya faɗa ne don hakan, ba wai da gaskiya ya faɗa ba? Ya ce to yanzu ya za ka yi da la ilaha illallah idan ta zo ranar alkiyama? Abin ya damu Usama ibn Zaid har sai da ya burin cewa da ma a ce bai musulunta ba sai bayan da wannan abin ya faru, saboda tsananin tashin hankali da ya shiga cikinsa. To amma anan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce yayi me ba, ya yanta baiwa, bai ce kuma ya bada ne diya ba, an gane da kyau. To me ya bai zuwa ga haka? Abin da ya bai zuwa ga saboda shi Usama ibn Zaid radiyallahu anhu ai ya fita yin yakin ne da kashe kafir din da umarni, saboda haka shi ma'amurin bihi ne, an yi masa umarni da haka ya yaƙi kafirai. Sannan abu na biyu kuma, shi wannan mutumin yana daga cikin kafirin kuma ya fito da makami yana yaƙar mai masu imani, da haka da ya ci masa ganin zai kashe shi, shi kuma sai mai sai ya furta kalimatu shahada, shi kuma da haka sai ya yi gini a kan mai a kan asali kawai cewa mai kafiri ne. An gane da kyau? Amma a nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya masa wannan bayanin don nuna cewa in har mutum ya furta kalimatu shahada, to kawai ka masa hukunci a zahira cewa ya musulunta ne. In ma da munafurci ya furta, to wannan abu ne wanda yake tsakaninsa da Allah subhanahu wa ta'ala, ana nan hakan zai bayyana. To wannan shi ya ba shi yasa shi ba a yi mai ba, ba a tsora masa nauyin yan tabewa ba, ba a tsora masa nauyin komai ba da diya ba, in yan uwan shi wannan din musulmi ne kenan, ko kuma a yan uwansa suna daga cikin waɗanda aka yi yarjejeniyar mai zaman lafiya da su. Amma ya raguwar yan uwansa kafirai ne, kaga ba magana mai, ba magana diya, sai dai magana kawai ya yan tabewa. To shi ne fatahariru raqabatin mu'mina. Lafazin fatahariru, at-tahrir masdar ne na harrara, yuharriru tahriran. Idan aka ce at-tahrir shi ne wato ainihin kubutar da abu, at-takhlis ka tsamatar da abu, ka kubutar da shi ya zanto abin ya samu yanci, ka keɓantar da shi ga wani abu. An gane da kyau? Kamar yadda mahaifi bari ta ce inni nazartu laka ma fi batni muharrara, kaga wannan ismul mafaul ne na harrar din, yuharriru tahriran fa huwa muharrir wa muharrar. To shine fa tahriru raqabatin mu'mina, ana an ce ar-raqabatu, ana nufin mai an-nafsul kamilatu, wato mutum din sukutun. To amma sai aka ambaci wuya, saboda ai gangan jiki din bai tsayuwa dole sai da me, sai da wuya din. Idan babu wuya kuma ba me, ba gangan jiki, babu rayuwa. To yasa sai aka ambace ar-raqabatu, amma ana nufin mutum din gaba daya. Mu'mina wadda take mai imani, anan cewa mu'mina wadda take mai imani, ma'ana imani anan ya kunshi musulunci, kuma ya kunshi imani din, wato ya kunshi ayyuka na bayyane da kuma ayyukan da suke mai na boye, wanda musulunci yana hukunta ayyukan bayyane, sallah, azumi da sauran ababe. Imani kuma ya kunshi mai ayyukan da suke boye, mun gane ba, kamar yadda da Allah, yadda da manzanninsa, littattafansa, ranar alkiyama, an gane ba, kaddara sharrinta da alkhairinta, wannan kaga abu ne wanda ya shahu mai zuciya. To cewa da aka yi fatahariru raqabatin mu'minatin, wannan ya shafi bangarorin miyin gaba daya. Sai dai kuma yayin yantawar za a yi la'akari ne da abin da yake bayyane. Wanda ya bayyana imani, to za a iya yanta shi kawai bisa wannan abin da ya bayyana ne. Abin da yake zuciyarsa yake boye, wannan kuma yana ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sannan mu'mina a nan da aka ce ba wai dole sai mu'mina cikakkiyar mu'mina mai bin Allah da manzansa sau da kafa ba, ko ba wanda yake mai bin Allah da manzansa sau da kafa. A'a, mutuƙar dai ya amsa sunan imani, ko da fasiki ne, to za a yi mai, za a yanta shi. An gane da kyau? Kamar can ma cewa an yi katula mu'minan, ya shafi mu'minin, mu'mini ne nagartacce, ko kuma a'a mu'mini ne wanda yake fasiki, ko da fasiki ne, ko da mashayin giya ne, inda yana da imani, to lalle aka kashe shi bisa kuskure, to ga abin da za a yi. Daidai wa daidai yake da wanda yake mai imani, cikakken imani ne. Al-imanul mutlaq, al-imanul mutlaq, wanda yake mai cikakken imani, wanda ya kai mai, wato ainihin kololuwa ta imani. Kenan idan muka kalla sai mu gane cewa wa ma kana li mu'minin bai kasancewa ga mumini, haramun ne ga mumini. Kaga wannan ana nufin mai al-imanul mutlaq, wato mumini wanda yake mai cikakken imani na gaske. An gane da kyau? Al-imanul mutlaq, kamar yadda Allah ce ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Kaga ulaika humul mu'minuna haqqan, su ne masu imani haqqa, gaske, imani na gaske, al-imanul mutlaq kenan. Domin mai wannan imanin shi ne imaninsa zai iya hana shi mai sabawa Allah, bijirewa Allah subhanahu wa ta'ala, hatta kai ga yayi mai ya kashe dan uwansa mumini. Sai dai abinda ba a rasawa kuma na kananan ayyuka na laifi, da wani lokaci ma babban laifi a iya fada kuma nan da nan a dawo a tuba ga Allah subhanahu wa ta'ala. Amma dai babban laifi, to za ka samu mumini wanda yake da al-imanul mutlaq, za ka samu bai iya aikata shi, saboda imanin nasa cikakken imani ne, yana mai yana tsare shi. Shi yasa ma kamar yadda ya zo fi sahihi al-Bukhari wa fi sahihi Muslim min hadisi Abi Huraira radiyallahu an, manzara sun ke cewa la yazani zani hina yazni wa huwa mu'min, wato mai yin zina baya yin zina alhalin shi yana mumini, haka mai yin sata bai yin sata lokacin da yake yin sata alhalin yana mumini. Ma'ana in dai imanin nasa cikakken imani ne, to ba zai bashi damar mai yayi zina ba yayi sata. In kuwa aka samu haka, to imanin ya samu mai ya samu tawaya, ya zama mai mutlaqul iman, ba al-iman mutlaq ba. To wannan fa zina da sata kenan, to ina kuma kisan kai, wanda kisan kai kaga ashaddu minhuma, ya fi su tsananin girma. An gane da kyau? Kenan kaga in kun gane wa ma kana li mu'minin, ana nufin mai al-iman mutlaq kenan, cewa an yakatu la mu'minan, wannan kuma ya shafi mai kowa da kowa, muminin da yake cikakken mumini ko kuma muminin da yake fasiki, ko da fasiki mumini ne wanda yake mutlaqul iman yake da shi, to shi ma ko da hakan yake, to aka kashe shi, to lalle ga abin da za a yi a kansa. To shine nan ma fa tahriru raqabatin mu'mina, to sai a yanta bawa ko baiwa, amma mu'mina mai imani za a yi hukunci in an ga tana sallah tana azumi, shikenan sai a yanta ta dalilin wannan. In kuma ba a san wani abu da yake bayyana cewa tana da imani ba, to sai a yi tuntubarta. Idan aka tuntubi ita baiwar aka tabbatar da tana da imani, shikenan sai a yanta ta, kamar yadda ya tabbata hadisu Muawiya bin al-Hakam as-Sulami, kamar yadda ya zo fi sahihi Muslim. Ya bar baiwarsa tana kula da tumakansa, sai aka samu kuskure kirkeci, sai ta zo ta wabki wata daga cikin tumakan, saboda haka ransa ya ɓaci ƙarshe har ya mare ta. To daga baya kuma sai ya yi da na sanin abin da ya yi, sai ya je wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yana cewa yana so zai yanta ta. To sai manzon Allah ya gwada ta, ya ga shi ta san Allah, ta yi imani ko ba ta yi ba. Sai ya tambaye ta cewa aina Allah, a ina Allah yake? Qalat fis sama, sai ta ce ina sama. To da wannan ne Abdul Ghani ibn Abdul Wahid al-Maqdisi a littafin sa al-Iqtisad fi al-Itiqad yake ce ashe ya halatta a yi tambayar a ina Allah yake, da wannan hadisi. Sai ya ce ni fa waye? Sai ta ce anta rasulullah, kai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Sai manzon Allah ya ce to yantata, fa innaha mu'minatun, domin mu'mina ce. Wannan Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami. wanda hadisin ya zo ta wasu hanyoyi mana daban da wasu labarurukan, ba wai hadisai ɗaya bane kamar yadda wasu ƴan bid'a suke kokarin cakuɗa su da gauraya su. Duk da ya zo a kitabul Muwatta' lil Imam Malik ibn Anas cewa Umar ibn al-Hakam, to wannan kuskure ne, wahami ne daga shi al-Imam Malik ibn Anas, kamar yadda Ibn Abdul Bar an-Namri ya bayyana a littafinsa At-Tamhid lima fil Muwatta' min al-Ma'ani wal Asanid, da kuma littafinsa Al-Isti'ab fi Ma'rifat al-Ashhaf, cewa babu wani cikin sahabbai na manzon Allah mai suna Umar ibn al-Hakam, babu shi, sai dai Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami. To kuma duk wanda suka rawaito hadisin daga al-Imam Malik ibn Anas a haka suka rawaito shi, irin su al-Imam Shafi a Kitab al-Umm, zaka ga shi ma Umar ibn al-Hakam din ta hanya al-Imam Malik ya rawaito shi, to wannan wahabi ne. Abinda yake dai Muawiya ibn al-Hakam as-Sulami, to wannan zai iya bayuwa dan bidiya ce, to ai an samu ittirabi ma a can an ce Umar, a nan kuma an ce Muawiya, to wanne ne? To da haka hadisi mana da ainihin matsala kenan. To kaga wannan rashin sani ne, saboda haka sai aka yantata. To wannan ana yanta baiwa, amma kuma baiwar da ake nufi inda aka ce fa tahriru raqabatin mu'min, ana nufin baiwa lafiyayya wanda za ta yi amfani ta amfanar, an gane da kyau, ba ana nufin baiwar da take cike da aibuka ba da matsaloli, ta yanda ko da an yantata ba za ta iya amfanar da kanta balle ta amfanar da wani, an gane da kyau, kamar baiwa wanda take ta tsufa ta rakwakwabe ko makahuwa gurguwa ko jikinta ya shanye ko na mai kama da haka, ana nufin wanda take ta kubuta daga mafi yawan aibobi ko da ko na aibin, to ya zanto ba shi da yawa, to irin wannan ake nufi shine fa tahriru raqabatin mu'mina, an gane da kyau, lokaci yayi ko? To ina gani sai mu tsaya anan, wa bi hadha al-qadr kifaya walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillah.
No? To sai mu amsa kwaya ɗaya, tun shekaran jiya ba ni da lafiya, ganewa ne kawai ba ku yi ba, jiya nan kaman kaina zai fashe. To haka nake yau ban yi tunanin ma zan iya tafsirin ba, to amma dai alhamdulillah da sauki, da haka sai ku rika uzuri. Na mu karanta kwaya ɗaya kawai. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbi ajma'in amma ba'd. Lalle akwai talauci da babu da kuma rashin taimako a wasu wuraren, akwai shi wannan tabbasa ka ne, wasu suna fama da babu da talauci da wahalar rayuwa, to amma a yanayin da muke ciki yakan iya wahala kwarai da gaske, a ce mutum yana cikin mutane irin wannan, a ce ya kai matakin da wato ainihin abinda zai ce ma babu abinda zai buɗe baki ya rasa, ba cin ga masallatai da ake kawo abincin sadaka, kunin sadaka, kosan sadaka da sauran abubuwa irin wannan, yakan yi wahala. Duk da yake wasu kuma suna da kamewa, suna da kamewa izzatun nafs, wanda kuma abu ne mai kyau kamewar, to wannan zai iya bayuwa mutum yana cikin irin wannan yanayin na babu, amma ba zai iya zuwa irin wannan wuraren ba, sannan ba zai iya tambaya ba, to kuma zai iya zantowa a yana inda hakan ma babu, yana cikin mutane wanda suke marowta marasa tsoron Allah subhanahu wataala, wanda su ba su san taimako ba. To in mutum ya samu kansa irin wannan yanayin, ta yanda idan ya ɗauki azumin ba zai iya kai azumin ba, kuma koda ya kai azumin misali zai iya kamuwa da matsala ta cuta, to a nan zai iya ajiye azumi, zai iya ajiye azumi in ya samu dama sai ya yi, bayan azumi ya shuɗe kuma to sai ya rama azumin da yake kansa, an gane da kyau, tunda yin azumin a nan zai yi me, zai bashi wahala da tsanani, har ya fada cikin matsala. To ai kaga wannan gudun wahalar da wannan tsananin shi yasa aka yi mai aka ce matafi yayi mai ya aje azumi saboda innama safaru qit'atun min al-azab kamar yadda yake fi sahih bukhari har ma manzo Allah ya fada kamar yadda yake fi sahih bukhari wa fi sahih muslim cewa laysa min al-birri as-siyamu fi as-safari bai daga cikin aikin nagarta yin azumi a halin tafiya ma'ana azumin da zai yi mai zai baka wahala ya wahalce da kai amma idan zaka yi tafiya kuma ka iya yin azumin ko ba tare da ka sha wahala ba anan sai kai shi ma kamar yadda ya tabbata fi sahih bukhari wa fi sahih muslim manzo Allah din yana yin azumi shi ma wasu kuma suna yi bai hana su ba wasu kuma ba sa yi bai ce komai akan su ba an gane da kyau to wannan shine wallahu alam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين
الله يسعدك على خير